إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwana ɗalibai da manyan malamanmu na wannan anguwa mai albarka cikin cikin da kewaye kuma ce yankin gunduma ta Portugal gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin masallacinmu mai albarka a wannan alfahari da masallacin juma'a masjidu Talha as-Salafi da ke wannan anguwa cikin cikin Allah ya ƙara mu wannan anguwa albarka da shugabanninmu da ke wannan wuri da kuma al'ummar wannan anguwa ko wannan yanki da malamanta irin su ainihin limamin wannan masallaci wato Malam Sa'ad da kuma al'umman masallacin wannan masallaci masallacin wato Imam Malik Imam Darul Hijra ina muku sallama ta addinin musulunci kamar yadda na gani gabatar kuma ina gode ma Allah tare da nuna farin ciki na da Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka. A shugabannina bisa ganin dacewa sun bani izini zo gabatar da wannan maudu'i wanda Malam Rabi ya riga ya gabatar mu. Allah ya saka da alkhairi cewa haƙƙoƙin Alƙur'ani akan musulmi. Bil munasaba kasancewar karatowar wata mai alfarma watan Ramadan. To alhamdulillah mun amsa umarni ba dan mun cancanta ba saboda mu ne da ya kamata a ce dukkan malamai amsha kan malamai su shi dukkan amma wani Allah malaman sun yi haka ne ko shugabannin sun yi haka ne dan su karfafa mana gwiwa muna roƙon Allah ya mana gudunmawa ya mana dacewa ya mana jagoranci ya ba mu dukkan fadin abin da yake daidai kuma ya da shi a cikin wannan karatu abin da za mu faɗi Allah ya sanya albarka ya bada gidan aiki da shi kuma Allah ya ba mu gidan aiki da abin da za mu faɗi wannan maudu'i ne mai matuƙar faɗi jama'a kuma malamai tun daga zamanin sahabbai zuwa waɗanda suka biyo bayan su har zuwa wannan zamanin sun yi maganganu da yawa an yi littattafai an yi risala ko rasail wato ƙananan littattafai an yi manya-manya an yi hukumomi da laccoci a kan wannan maudu'i cikin dubbe-dubbe na sai na zaburo mana ɗaya daga cikin wannan maudu'i da aka tattauna ɗaya daga cikin wani ɗan taƙaitaccen littafi amma mai matuƙar fa'ida wanda ya tattara abubuwan a taƙaice amma kuma tare da bayani gwargwado wanda zai fa'idantar da mu ƙwarai da gaske musamman ire-iren malamin ilimi wanda in aka kawai da karatu ila ba za mu fahimta ba. Ga shi a hannuna insha Allah ta'ala zan karanto shi sannan na zo mana da wani littafi wanda ya tattauna wata matsala da za mu zo mu same ta a cikin maudu'in wannan littafi shi ne ma'al ƙur'anil karim sunan littafin kenan ma'al ƙur'anil karim da Sheikh Khalid al-Qur'anil Karim Mahmud Khalil al-Fasri rahimahullahu ta'ala babban malamin kira'a da kuka sani al-Imam al-Fasri to yana da littattafai da yawa da yi akan abin da ya shafi kira'a da Qur'ani da abin da ya shafi tajwidi da makamantansu to da cikin littattafan shi waɗanda aƙalla sun fi 20
wanda yana da ciki shahararren littafin shi ne ma alqur'ani alkarim wani ya kira ga dalibai musamman daliban alqur'ani su nemi wannan littafin su karanta ya kawo falala alqur'ani ne da ladabban karatun alqur'ani da hadda da abin da ya shafi hadarin da ke tattare da mutum ya fara karatun alqur'ani ya watsar ko ya haddace alqur'ani daga baya kuma ya zo ya daina hajjar ko ya bari qur'ani ya tsuce ya manta da makamantansu sannan ya faɗi falalar karatun alqur'ani da haddace shi da falalar mahaddashin alqur'ani in Allah ya zan zo zan dan tsako mana wani abu da ciki kaɗan amma kai tsaye a wannan takarda da ke hannuna zan fara karanto abin da waɗannan malamai suka tattauna a cikin wannan ainihin wato maƙalarsu suke cewa nahnu bihajatin an nadhkura bi huruf alqur'an alkarim lallai muna da matuƙar buƙata ko buƙatuwa akan mu musulmi mu ambata mu junanmu haƙoƙin alqur'ani mai girma alaina akan mu wato akwai buƙatar lallai malaman mu su karantar da mu menene haƙoƙin alqur'ani akan mu kamar yadda malami mai gabatarwa ya fara kawo kaɗan daga ciki an gane wa huwa alwahyu alladhi yulqa linnas ko kuma yulqi linnas lam tasilahu yadu tahrim shi alqur'ani shi ne wahayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama ainihin wato wahayi ne da aka saukar da shi zuwa ga mutane kuma wannan wahayin na alqur'ani hannun masu juyar da magana ko su canza ta to qur'ani ya fi ƙarfin wannan hannun nasu kan haka su kai ga canza alqur'ani babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama sai da aka samu wasu ka canza littafin ko suka ƙara suka rage amma wanda alqur'ani kaga wannan kaɗan ne daga cikin abin da ke nuna maka falalar alqur'ani da darajarsa kuma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun qur'ani ne Allah ya alƙawarin zai tsare shi an gane wannan da kyau ko lallai mu muka saukar da wa'ayin alqur'ani shine azzikr din Allah kuma lallai mu masu tsarewa ne gare shi saboda alqur'ani din yadda ka kai ga dabara ko wayo ko kudubira da tukudan ka lalata shi ko ka canza shi ko ka kara ko ka rage Allah ya riga ya alƙawarin sai ya tsare shi dan haka ya riga ya ba da dama ya ba da baiwa ga wasu daga cikin bayinsa waɗanda Allah ya hore musu Qur'ani suka haddace shi tun daga farko har ƙarshe yana nan a cikin su ya ka da ka kara ko ka rage ko da tuko ne sai sun gano ka suna ba ta an gano dan haka wannan littafi bai daraja haka ma ta lallai musan haƙoƙin mu haƙoƙin sa akan mu wa huwa ni'matul lahi wa kafa wannan ni'ima ce da Allah ya baka tun sarki ya bamu kuma ta isa ta zama babban ni'ima domin babu wata al'umma da aka ba su littafin da ya kai alƙur'ani duk al'ummomin da aka ba su mu ɗauki zaɓe wasu ainihin baiwa da falaloli to babu al'ummar da ta kai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ba ta alƙur'ani wa hasa kuma wannan ya isa ya zama ni'imar da za mu wadatu da ita mu gode wa Allah Allah mun gode maka menene dalili an yanzila ila ibadihi kalamun yaktubu lahu Allah ya saukar wa bayin shi littafi wanda ana rubuta shi wa yansakuna sannan kuma ana tattace shi ya zama ainihin wato adalan ne gashi nan a tsare a rubuce har da yadda za a tsara ma rubuce shi Allah ne ya yi wa Aisha harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ne kada yake da ka'idojin rubutu waɗanda ba ka ci sanda rubuta shi ba sai ka bi wannan tsarin larabcin ma sai da aka nuna maka ga yadda za ka rubuta kuma shi ma to kifiyo ne wato izini ne daga Allah subhanahu wataala ta harshen manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وإذا أراد أن يفهمه وجد ما يبينه من سنة شريفة إذا باوى أنا سوء يعدش القرآن هو يفهم شيش وزي سامحني بزيد يفهم شيش القرآن هو كما يعد شيش تهي السنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم من البركة وهذا من فضل الله علينا وأن فلن الله شيء أدريم طبعا كبار domin in Allah madaukakin sarki ya so bawa sai ya sauƙaƙe mai hanyar da zai fahimci addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini to hanyar addini da farko shi ne ka fahimci littafin da aka saukar ma manzonka manzon da aka turo maka ka fahimci littafin da aka aiko shi tare da shi shi ne alƙur'ani saboda ni'ima ce Allah ya yi mana wanda wannan ni'imar yajibu an muqabila bi shukr da wajibu mu mata ainihin wato godiya da menene wato mu mata karba mu karbe ta tare da godiya ga Allah subhanahu wataala don Allah ya kani ma kuma ta godiya kamar da ayoyi da hadisi ta tabbata walidhalika la yanfa'u ahadun walidhalika لا ينفع احد ان القران محفوظ بحفظ الله وانه في كل زمان كانه انزل في يومه اذا كان موعدا عنه saboda haka zaka gane cewa ashe ba alqur'ani ba zai amfani wani daga cikin mutane ba dan kawai Allah ya ce ya kiyaye shi yayi alqur'ani kuma cewa yana nan yadda zamani ya juya ko yanayi ya juya idan shi wannan bawa din musulmi ya watsar da alqur'ani ya kawar da kanshi baya karanta alqur'ani baya tadabburin shi baya aiki da ayoyinsa kuma baya isar da sakon da ke ciki dole kenan in kana so alqur'ani ya amfane ka to sai kai aiki da shi ka san shi ka koye shi kai aiki da shi ka kuma isar da sakon da ke ciki kuma da zamu zo mu ji hakokin insha Allah na fata an gane saboda haka dole ne kenan mutum yayi kokari ya san menene alqur'ani وليس له حظ من تلاوته او تدبره او العمل به مذكر اكثر مثل في فهمت القران بفيد ولا ربون كرنتاش انا بيي كرنتاش وكم بيي كرنتاش هو بايا ين تدبري تنانين ابوبون دي القران يقول سان ايوي ده مجيبا ده ساقنين دكي شيكي sannan kuma baya aiki da shi to in haka ne aka wai da bawa ya samu kansa irin wannan hali to kaga gaba dai kenan alqur'ani bai amfani da shi ba Allah ya kafa sarki ta fari ina fata an gane mallan shi kula hujja ayyun tarafasa mallan tarafasi wajibi ne mutane su yi kokari an gane wannan da kyau ko ayi gogori tare da masu yin gogori ayi tsere ayi gasa wurin sanin alqur'ani da haddace shi da aiki da shi da kuma ya dashi da sauran kula da hakokin shi tare da masu wannan gogori din da tsere wa an yadhha min ihtimali ma yaj'al nasibahu min mabail alqur'an sannan kuma mutum yayi kokari ya ga ya dage ya bayyana cikin layin waɗanda suke kokari wurin ganin cewa lallai sun samu wannan falala da rabo cikin alqur'ani mai girma da fawaidi da fa'idodi wa fawaidi dalalan da ake samu idan an karanta shi kuma an yi aiki da shi an gano hazzal wafir ku samu rabo mai girma idan ma yasallah yayin da ba wani da cikin Allah subhanahu wataala la tudriku hasratun aw ayyina wata asara ba ku ske shi ba او يطلب العوده لتصليح الاخطاء وكما يشي لوكشن وين زي ني ميه داو دنيا دن يغار اسكور دي لوكشن كما يغا يا كوري ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وكفو ان لوكشن كاي كوكاري كسان حقوق القران الكريم فريق يسك حد شيء ده كيو كيا دي سي كاي كوكارن تبتاوا دي دي دومن بزاك كاي دي دي سكاي الله مدوكين سركي ده كان شي ياشي فتقوا الله مصطفى كبر الله وغني يتذكر وانا تحيشي cikin dogon shimfidar da suka yi wannan na gubro mana kadan ne da ciki shimfida ce kafin a fara karanta mana hakokin alqur'ani amma suka ce in ba manta ba so da yawa muna yin addu'a mutan to ki Allah ya ba mu albarkar da ke cikin alqur'ani da falalar da ke cikin shi ya ba mu ainihin wato tabarrakin alqur'ani mai girma kamar yadda muke cewa Allahumma ja'al alqur'ana al'azima hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alayna muka yi wannan addu'a ko ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba me ma'anar hujja a gare mu mu yi aiki mu karanta shi mu koye shi mu karanta sannan kuma mu yi tadabburin ayoyinsa wato mu fahimci abin da ayoyin suka kunsa mu sanya su a cikin zuciyarmu da imaninmu sannan kuma mu tabbata su a aikace sannan kuma mu yada ainihin wato da'awa da karantarwa ta alqur'ani sannan shi alqur'ani ne tasiri a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah ya sanya haka sannan ranar kiyama in Allah ya isa da mu ya zama wannan alqur'ani ya zama dalilin da Allah zai kai mu aljanna da mu imani da shi mun karanta shi kuma mun yi aiki da abin da yake cikin sa na umarni kuma mun hanu da abin da yake cikin sa na hali mu muna yin wannan addu'a Allah ta Qur'ani ya hujja a gare mu kana la hujjatan alaina kai zama hujja a kanmu to me ake nufi da alqur'ani ya zama hujja a kanmu mu karanta mu san shi amma mu watsar da shi mu yi aiki da shi shine abin da ake nufi da ya zama ainihin hujja muka yi wannan addu'a sannan kuma muka yi addu'a mu ce Allahumma ij'alhu shafi'an fina wa la taj'alhu shakiyan bina ya Allah ta Qur'ani ya zama mai ceto gare mu kai ya zama mai kuka a gare mu wato kai ya zama yana kuka da mu alqur'ani ranar kiyama to zama cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa وقال الرسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله للي ولد المتانين وصلك ولا القرآن أبو القول الشيء وكذا إذا أكوا عيسي من زمد تشكنسك لا يواجه فأنا الله ربك تركي إذا أكوا من أين أدعى من أربع الله ربك تركي فإن القرآن ya zama mun yi aiki da shi hujja ne gare mu ga hujja akan mu ba sannan ya zama mai ceto a gare mu ba wanda zai kuka gare mu Allah madaukakin sarki ko ba wanda zai kuka ne ba Allah madaukakin sarki ya sa mu gare shi mala ya ce fil hadith sharif ya zo a cikin hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man utiya alquran wa qad utiya an-nubuwa ghayra annahu la yuhadid bihi duk wanda aka bashi alqur'ani aka mai baiwa ta alqur'ani ya koye sa ya iya ya haddace shi daidai yadda Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yayi kokari wurin aiki da alqur'anin da tadabburin ayoyinsa sannan yayi kokarin isar da sakon da yake ciki to lallai kamar an bashi annabta bambanci shi koyi da annabi shi ba mai wahayi to kuma dama menene babbar daraja da matsayi na annabi shine wahayi sai raka bambancin shi da annabi shi ba a mai wahayi amma duk wata daraja da ake samu ya samu saboda Allah ya saukar mai da babban littafin da aka saukar ma shugabakin annabawa kuma shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai raka muna roƙon Allah ya mu alƙur'ani ya ba mu ikon aiki Allah karkata mu cikin wadanda ya fi kaurace mu alƙur'ani malaman suka ce wa hukukul qur'ani khamsatun hakokin alqur'ani guda biyar ne manya in da kai to manyan ne saboda hakokin suna da fadi kamar yadda kaji malam ya gabatarwa ya bayani in aka ce za a kawo su gaba ɗaya lokaci ba ne kuma matsala ce wadda tana buƙatar faɗaɗawa cikin ilimi da wuri amma manyan hakokin alqur'ani da ya kamata dukkan musulmi ya kiyaye a matakin farko to guda biyar ne biyar din nan sukan yi rassa amma dai manyan guda biyar ne da haka in ka ga an ce haƙoƙin alƙur'ani guda biyar ba ana nufin kiyasa su kenan ba amma manya manyan aka ambato sauran ƙananan waɗanda suka yi rassa kuma in ka yi bincike a cikin karatu ko ka samu manyan malamai za su yi maka ƙarin bayani hiya suka ce guda biyar din nan su ne na farko haƙƙin tilawa haƙƙin alƙur'ani ne akan musulmi ya karanta shi to kafin karatu kuma akwai wata ka'ida wato malaman usulin fiqh suna faɗin wata ka'ida wanda take ka'ida ce shahararriya cewa ma la yutimmu alwajibi illa bihi fa huwa mene fa huwa wajibi duk abin da wajibi baya tabbata sai da shi to shi ma wannan abin wajibi ne an ce karanta alqur'ani ko to zai yi ka karanta alqur'ani baka koyi karatun ba zai yi ba ko domin ba yadda za a yi baka iya abu ba kuma kai shi ya jira ke so maka falle ne mota sabuwa sai ce gashi nan ka tuka ta in ka je Kano ta zama ta ka kuma kai baka taba ma iya baka taba rike tsayar mota ba ma wani lokaci ka tuka to anya za ka ci wannan mota a lokacin motar nan za ta tabbata ta halatta gari da zai yi wahala da haka ka ga ashe akwai bukata kenan lallai ka iya motar kamar yadda ya sa maka shari'a to da aka ce haƙƙin alqur'ani na farko shine at-tilaw karanta shi kuma da ayoyin alqur'ani suke bayani akan umarni game da karanta alqur'ani kuma da Allah ya saukar da shi to ba zai yi ka karanta ba din sai ka je ka koya hadisin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa radha sharran hadis manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai aka kawo wata siga lafifa kamar yadda malaman balaga suke cewa wato wata siga mai ban sha'awa mai burgewa mai daukan hankali sai aka ce khairukum man ta'allama alqur'an biyayyen ku shine ba a ce wanda ya karanta alqur'ani ba wanda ya je ya koyi karatun alqur'ani at-ta'allum kuma ba ana nufin kawai ka dauka bane ko ka ji a reto ko kawai ka iya hada baki dukan kato kawai kai ma ka tashi kawai kana karanta alqur'ani ana nufin ka je ka zauna gaban malaman alqur'ani waɗanda suka koyi alqur'ani bisa tsari da hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tajwidin shi da kaidojin shi da kirabo'in shi sai su zo su koya maka ina fata an gane in ka iya suka tabbatar da ka iya to sai ka zo ka shiga wadda karantawa sannan kuma sai ka karantar da wani ma'anar wannan hadisi kenan ka koya ka iya sannan sai ka karantar idan baka iya baka ce zaka karantar to wallahi zaka yi faqih shay suka ce la yuqi wanda bai da ba ya iya bani shi saboda haka dole ka koya ka iya malamai ne kuma za su tabbatar da ka iya ba wai kai ne da bakinka ko da hasashenka ko da fikihunka zaka gano cewa a ijtihadin ka ka iya malaman qur'ani ne za su tabbatar da cewa wani ya iya karatun alqur'ani kuma yadda haka abin yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala radi ya jero mana mukaddimar shi sunayen sahabbai guda nawa guda hudu wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sauran al'ummar musulmi umarni cewa su koyi karatun alqur'ani a hannun su me yasa sauran sahabbai ba su iya bane sun iya amma ba su kai wadannan kwarewa da gogewa ba wadannan a lokacin manzon Allah su ne aka yaye su annabi ya horar da su kuma ya musu yaye ya ba su certificate da tabbaci cewa lallai sun iya karatun alqur'ani a jiya koya a wurin su da aka kai ma yanzu za ka koyi karatun alqur'ani wurin malamin alqur'ani ya kamata su kuma ina baka shawara ka je wurin malamin alqur'ani na sunna ba na bid'a ina fata an gane Allah mai dukkan sarki ya sa mu shi wannan hadisi kaga yana karantar da mu muhimmancin a koyi karatun alqur'ani kuma sannan a karantar da shi kaga anan wurin da mutum zai koyi karatun alqur'ani ya iya kuma amma bai karantar da shi ko falalan nan ta zama mafi alkhairi cikin al'umma shi ne shiga ba domin ya samu bangaren rabi ne bai samu cikin rabin ba sai ka koya sannan kuma bayan ka koya ka iya ka karantar kuma duk abin da zaka koya ka karantar wajibi ne kai ka fara aiki da shi domin daga gare kai kamata ai koyi ba ka karanta ko kuma ya zama ka iya kuma baka aiki da shi ba Allah mu dukkan san ke sa da shi wannan haƙƙin tilawa shine da farko zamu zo mu dan yi ƙarin bayani a gurguje akan sa insha Allah ta'ala sai haƙƙi na biyu suka ce saniyan haƙƙi na biyu haƙƙin tadabbur haƙƙi na tadabbur to me ake nufi da tadabbur shine ka fahimci ma'anar alqur'ani ayat da kake karantawa ka fahimci sakon da ke cikin ta sakon da ke cikin ta na wa'azi in ayat ta shafi wa'azi ne in ta shafi fiqh ne ka fahimci abin da ke cikin ta in kissa ce ake bayarwa ta al'ummomin da suka gabata ko waɗanda za su zo nan gaba da akwai a cikin alqur'ani to ka fahimci wannan tarihin sakon da ke ciki idan kuma umarni ne ko hani to ka fahimci sakon sannan ka ɗauke shi da muhimmanci ka ɗora shi a cikin ƙwaryar zuciyarka ka riƙe shi da kyau ka ɗauke shi ba da wasa ba sai kuma abu kana ɗabbaƙa shi a cikin rayuwarka wannan shi ake kira da dabbar alqur'ani ko ba zai kai tadabburin alqur'ani ba sai ka san larabci da ma'anar shi ka san tafsiri an gane wannan da kyau ma'anar ayoyin da abin da suka kwanta in ayoyin suna cikin mutashabihat ayoyin da suke kama da juna wurin ma'ana ko fassara sai ka san su in suna cikin muhkamai ne wato ayoyin da su kai tsaye ma'anar su guda ɗaya ce ba su ɗaukar tawil dole sai ka san wannan kana akwai buƙatar ka je ka koyi ilimin tafsiri da kuma ilimin fiqh da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi domin ilimin hadisi yana bada gudunmawa sadaka wurin fahimtar karatun alqur'ani ko kuma abin da ya shafi alqur'ani bayan wannan sai malam yake cewa haqqi na hudu shine haqqul a'mal haqqi na hudu haqqul amal haƙƙi na uku da alƙur'ani yake da shi akan mu shine haƙƙin yin aiki da shi. Ina fata an gane duk abinda ya shafi addini dan ka san shi ka kware akai amma baka aikatawa to har yanzu akwai matsala. Daga alƙur'ani yana da babban haƙƙi akan ka bayan ka karanta shi, muka ce kafin karantawa ka goya. Sannan kuma na biyu kayi tadabburi game da ayoyi, mun bayani akan me ake nufi da at-tadabbur. To kuma haƙƙi na uku shine kai aiki da shi. Ina fata an gane. Aiki da shi kuma ya shafi fannoni da dama, ya shafi bangarori da dama. Ina fata an gane. Za mu dan kawo misalai gurgurdo insha Allah ta'ala in lokaci bai kai ba. Sai haƙƙi na wanda suka ce haƙƙul hijj, haƙƙin haddacewa. Akwai haƙƙi akan ka haddace Al-Qur'ani. Wannan haƙƙin malamai sun yi sabani, wasu suna ganin wajibi ne kowa ya haddace Al-Qur'ani. Wasu suka ce a ai ko za mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kowa ya haddace ba. An gane wannan da ke ko? Don aka ce kowa ya haddace to an faru aiki. Wani kam sai dai ka kashe shi. Domin Allah ma ya yi alƙawari ne cewa ko kuma ya bayyana cewa ya gadar da littafin shi ne cikin waɗanda ya zaɓa cikin bayansa ko kuma wa wasu nan kitabun da zai nastafaina min ibadina sai ce fa minhum zalimun li nafsi ko sai ce wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. To kaga ashe kowa da matsayin da Allah ya ajiye shi. Wani Allah maɗaukakin sarki ya sa shi gaba ɗaya ƙur'ani ya kawace mai shi ne zalimin da wasu ba abin da ya sa shafe shi da ƙur'ani sai a sani. In ma ya gana karatun ƙur'ani haushi yake ci. Ci kun cika mana kullum kuna ta karatun mu za ku nuna wa imani. Ko ku kaɗai ne kuka san ƙur'ani, ko ku kaɗai ne kuka da ko ku kaɗai ne musulmi. Ko da ka ji mutum yana faɗin irin wannan to ya shiga cikin zalimin da nafsu. Ya zalunci shi kansa ta ɓangaren abin da ya shafa ƙur'ani. To akwai kuma al-muqtasid shi kuma yana tsaka-tsaki ne. Shi bai yi zurfi ya dage wurin karatun alƙur'anin ya kai 100% ba amma yana ƙoƙarin karantawa gurgudu. Wurin hajja ma tsaka-tsaki ne bai haddace duka ba amma gurgudu shi inda ka buɗe wai zai karanta ma ko ya ce maka sura ka zaci ko da bai san kuma kai shi da tsakawa. Da akwai kuma sabiqun bil khairat waɗanda su sun kuma sun tsere cikin alkhairai waɗanda Qur'ani sun yi zurfi ya zama jinin su da tsoka. Manyan alaran mumi ne ila kuma manyan malamai ne ma na wani fannoni na addinin musulunci ba Qur'ani kawai suka sani ba. Wannan baiwa ce daga Allah kai da Allah yake cewa a cikin ayar zalika huwa al-fadl al-kabir, wannan falala ce mai girma daga wurin Allah ya zaɓa waɗanda ya so a cikin alƙur'ani game da al'amarin alƙur'ani ya ba su gwargwadon abin da ya so ya ba su na matsayi. Allah maɗaukakin sarki ka samu dashi. To bayan wannan haƙƙi na huɗu sai kuma abin da ya shafi wato haƙƙul tabliq. To amma kafin nan mun ji an kaskashe biyu game da matsayin wajibcin hajji alƙur'ani ko ba wajibi ba ne. A magana ta gaskiya ba wajibi ba ne amma ana kwaɗaitar da mutane a kai. Wasu kuma suka ce a wajibi ne amma kuma abin da ake kira fardu kifaya. Da mutanen cire jibin gaba ɗaya za a wayi gari ba a larmomi irin su wannan rami. To duk mun yi laifi mu mutanen yankin ko anguwa. Amma aka samu wasu sun haddace to sun ɗauke mu wasu wajibcin haddacewa amma kuma kowa ana buƙatar ya yi ƙoƙari da gwargwadon damar da ya samu. Kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala inda lokaci. To wannan shine haƙƙi na abin da ya shafi haƙƙo shi ko haƙƙi na haddacewa. Sai kuma haƙƙi na biyar shi ne haƙƙo tabliq, shi ne haƙƙi na ƙarshe cikin manyan haƙƙoƙin alƙur'ani wato haƙƙin isar da alƙur'ani. Kun gane? Ka kai saƙon kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ballighu anni walau aya, ko ku isar da saƙon da na zo da shi daga gare ni na addinin musulunci da alƙur'ani da shi da sunna duka suna ci sai ce walau aya ko da aya guda. To kaga aya yayi amfani da ita ko kenan Qur'ani shine farkon abin da za ku isar da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Sai kuma sunnar ta ingantacciya, don haka wajibi ne kenan bayan ka cika waɗancan haƙoƙin guda biyar. To haƙƙinka na ɗan hudu, haƙƙinka na biyar, haƙƙin alƙur'ani na biyar da ke kanka shine ka isar da saƙon alƙur'ani ka koyar da shi inda ba su san alƙur'ani ba a je a kai musu. inda musu bayyanci sabon baje a kai musu sabon a koya musu karatu a haddace da su waɗanda Allah ya ɗauki sarki ba su iko da baiwa ta haddacewa waɗanda ba za su iya haddacewa ba kuma gurgurdun su iya karantawa musamman saboda sallah ba ta karɓuwa sai da karatun suratul fatiha suratul fatiha kuma bai ce shi hadisi ce qur'ani ce kaga kenan aƙalla ka iya suratul fatiha sai kuma matayassara ɗin nan kamar yadda mu a ƙasa wata muka taso akan ce in ka kai alamtar kai ba kaga sura goma kenan ko in ka girga daga suratul nas zuwa alamtar kai ba sura goma in suka ce in ka samu wannan to ka samu na sallah ma'ana ba ana nufin wasu sun kuskura ma'anar maganar ainihin magabatan ba ana nufin shi kenan sai ka daina karatun alkur'ani ba ce ake ka kai walai da za ka faɗi na sallah a gurgurdan ayoyin da za ka karanta a sallah mafi ƙaranci ko surorin da ka samu sauran da za ka yi ta koyo kuma waɗanda za ka zama mahir ne a ƙware a ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace a haƙƙi na farko cikin abin da za mu tsakuro malaman suka ce shi karatun alkur'ani da aka yi magana cewa shi ne haƙƙi na farko ko to wajibi ne musulmi ya yi ƙoƙari lallai ya ɗauki mushafin shi na alkur'ani lokaci bayan lokaci wato shi alkur'ani shi kuma alkur'ani da ke hannunka ka yi ƙoƙari lokaci bayan lokaci a rana kana karantawa in son samu ne kullum ka karanta alkur'ani domin duk mutumin da bai iya karanta alkur'ani aƙalla a kullum ko da wasu adadin ayoyi ne malamai suka ce to mafi sauƙi ne a wurin shi ya watsar da alkur'ani ka saba ma kanka kullum za ka karanta wasu adadin ayoyi ina fata an gane kuma kar ka cika ma kanka abin da ke faruwa shi ne idan ka ɗiba da yawa to za ka kasu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin aiki shine wanda aka dawwama ana yi ko zai ce wa in qalla ko da dan kadan ne ya zama ka ba kanka wazifa mun ce wazifa ba wazifa ta ta dabiya ta ce jami'a ita ma ma'anar ta kenan wani aiki da ka dora wa kanka ai su ma ka ga wani zikiri ne suka dora wa kansu to ma'anar wazifa mu anan da muke magana shine ka dora ma kanka wani aiki na karatun alqur'ani da zaka yi kai duk kullum aqalla wasu surori ko wasu ayoyi idan ka lizunci haka ka saba ma kanka tun Allah da alqur'ani wa zai kuce maka kuma san da za a waye gari ka haddace shi ma ba za ka sani ba domin a duniya babu abu mai saukin haddacewa irin alqur'ani yana zama mai wahala ne idan ka dauke shi a matsayin mai wahala da gwargwadon dama da lokaci da ka bashi da muhimmanci da gwargwadon yadda kake haddace shi inda za ka gane haka shaitan ai yana aiki a kanka da ka ji wani baitin waka wani mawaki ya wuce yana kwan sa a rediyo ko mawakan da na siyasa ya wurgo wani baiti daya ba wanka da baitin fa ba man ba isa a ba kafin ka je bakin agwaro ka je kasuwa ka dawo sai ka haɗa ci baitin wani ne ya saka malam ne ya ɗauko bulala ya rike a hannun shi yana zare maka ido kaga duk ba hazara ake maka duk ba wani ba dan sanda aka ɗauko maka ba me yasa ka haɗa ce ka mai da hankali ne ka damu da shi to da wannan baitin qur'ani da san zamu da ce qur'ani ka ba muhimmanci ne yadda ka ba wannan baitin wallahi za ka yi mamaki yana abin da za ka samu saboda haka wajibi ne lallai musulmi ya ware wani lokaci a rayuwarsa a cikin kwanakin shi ko kuma awannin shi wanda zai karanta alqur'ani yana bibiyar ayoyi an gane wannan da kyau ko idan kai haka to ka kalubalanci aka sun kula da alqur'ani da kiyaye shine mene alhajar kaurace mai kamar yadda waccan ayat ta surajar annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kai wasu al'umma ne wasu mutane ne cikin al'ummar sa kara a gaban Allah cewa ya Allah mutanen nan na wasu kaurace mai alqur'ani sun riga alqur'ani an kauracewa ba sa karantawa ba sa tadabburin shi balle su aiki shi kuma balle su to ka zama cikin waɗanda ke kaurace ma alqur'ani ka zama cikin waɗanda ke bibiya alqur'ani suke rayuwa tare da shi Allah ya sa mu da shi kuma alqur'ani matukar ka dage sai Allah ya hore maka shi ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر حقيقة من سوق القران تنكرن شاوى تارى ايكي شين ما نعم ذكر ذنب شالله تشين افي وندا زي زربن تناني يرتي ابن دوانا الآيات ذكي ونشد شين تارى للي قرآن ينا جسوه هنگان من نبكوكو هم ما قوا دوان دي داكي كما يهيني يا سلمين تركي كزوكي كزوكي سيني رسول الله واتقوا الله ويعلمكم الله ذكرًا الله في الله فلذ بكين إلى مفرقه قادة من المجمع أنا نسيني على القرآن الله رب جسر كيسا رميش يسلم وقلدنوه هو عما فعله وشيخة أي شري كفاء القرآن لوكة شنكا وندك كم بندر لوكة شنكا نزيبات كنش دباتها أما إذن كينكم القرآن لوكة شنكا دباتها يشيكم سيحانا هنا مدر كنش دباتها من أنا أقول لنك نبي idan kawai gari ka ba da koda awa ɗaya ne cikin awayinka guda 24 wanda ko awa kake da su a rana daya ko to sai ka ba alqur'ani aƙalla awa ɗaya nan zaka iya rarraba ta minti 30 da safe minti 30 da yamma ko minti 20 da safe minti 20 da rana minti 20 da yamma alal aƙalla duk uzurinka zaka iya yin haka to in ko kana da lokaci wadatacce to ba shi awoyi da yawa ko akalla ka bashi awa biyu ko uku ka dage ka nace ka rubuci wannan karatun in Allah ya yarda sai ka samu nasara wani abokinmu lokacin mun tsere mai a karatun alqur'ani ne ta baka yana can yana boko bokon take ya ta zara jarwa yana fasuwa kafin in Allah bai sa akwai rabon ka cikin al'amari ba shi yadda ka dage ba za ka samu ba a wurin rabo ne sai ruwan yake ga mana cewa shi gani da Allah yana so ya dawo Qur'ani amma na gan lokaci ya kure mun sai lokaci bai kure mun a ba shi shawara sai ba shi shawara muka ba shi shawara lokacin sai ya yanke lokutan yace yana so ya haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku wallahi a shekara biyu ya haddace hadda kuma ras inda zuciya kan gari hadda mana babu gargada a cikin sa ya zo daga baya ya fadada cikin fannin abin da ya shafi qira'at da tafsiri da sauransu yanzu ya zama mahiri a cikin al'amuran alqur'ani kuma daga baya sai Allah ya bashi gofan za ka rubuta ne na gofan ga qur'ani ga gofan saboda ko gofan ce ta makale maka kai kai ka ci jarabawa kai kai ka ci jarabawa kai kai ka gama jami'a kana ta samun tarihi ba to dan da ta taka ne ta san Qur'ani ta gani wallahi Allah zai hore maka shi Qur'ani in kuma yadda hankalinka aka yi Allah zai baka Qur'ani kuma ya baka abin da bai kai shi daraja tun wani abu a duniya da kai Qur'ani daraja saboda haka zai baka Qur'ani bayan Qur'ani kuma zai baka abin da bai kai Qur'ani to wanda ya baka Qur'ani sai kuma abin da bai kai Qur'ani daraja ba sai hana maka saboda haka ina kira ga matasa a dage da haka Qur'ani ko daga an ce ba wajibi ba shi to ka dage ka mai da hankali din kai ka nufinta ma kanka Allah zai taimake ka idza kunta fi amrin wa kunti in za ka yi abu kai da gaske lokacin abu ne in girma ya zo maka zai yi wahala sai da Umar da girman shi ya mai ne mai ya samu ya haddace suratul baqara amma hadda ba irin zamu suke ba sun suka haddace kowace aya sai sun fahimci ma'anar ta tabbata kenan sannan su tabbata ta a cikin rayuwarsu aqidatan wa amalan aqida da aiki sannan kuma sai su zo sai kuma su isar da sakon da yake ciki to kaga sabanin wani biyonci za ka ga kuma alqur'ani ake za ka ga mutum kamar garbi ya da shi alqur'ani amma aya ɗaya in za ka ga wani da shi kace ba mu ma'ana ce bai sani ka fara zama ka karka zama dan dabban baki a ka san alqur'ani kuma kai kokari ka samu malamai waɗanda suka yi zurfi a ilimi ar-rasikhuna fil ilmi Allah wadata mu da su a garuruwan mu na asan nan da dama da je ka koyi menene abin da Qur'ani ya kursa da sauran ilimi sai Allah ya fada ka masa rayuwa ta musa mu albarka sannan Allah sai hore maka abubuwan da kai waɗannan ba ina kira ga madafa a dagi yanzu sai ka samu layi guda tun daga farkon shakar shi da wahala ka samu a zuci guda ɗaya kuma matasan nan ba wani nauyi a kansu mafi yawancin su ma ko mata ba su yi kaga nauyin ce ba ne mai hau kanka ba tsawonin ya da hidimomin yau da kullum ba sa kanka ba to a wannan lokacin ake so ka dage kafin lokaci ya kure Allah wanda kake sarki ya samu dashi game da abin da ya shafi haƙƙi na biyu at-tadabbur malaman sun yi maganganu da yawa amma daga ciki suke cewa Allah madaukakin sarki yana cewa a wata aya afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfalha suratu muhammad ko shin menene yasa ba za su tsaya su tadabburin al-qur'ani ba ko dai a zuciyar akwai wani murfi ne da aka sa aka kulle zuciyar da aka alhid da fahimta ba ta shiga cikin ta kaga anan zargi ne ake ma duk wanda zai karanta al-qur'ani ko ya an karanta mai amma da yayi tadabburi ya sauki al-qur'anin nan ya sanya shi a cikin ainihin wato zukatan shi ko a cikin zuciyarsa ya tasirantu da abin al-qur'ani yake karantawa ya ƙara mai tsoron Allah da nasuwa da ainihin wato biyayya ga Allah kar ya zama ana karanta maka al-qur'ani kamar ana watsa sauri sai dai kawai ka sha amma baya tasiri in ana karanta al-qur'ani tsoron Allah da imani ya zama manzo Allah yake cewa ku yi kuka idan ana karanta al-qur'ani idan kukan ya ki zuwa ku kamaro shi fa in lam tabqu fa tabaqu hadisi ne kuma idan ta ce in kukan ya ki zuwa ka duk yadda zaka yi ka tuna wani abu na imani da tsoron Allah ka tuna lahira ka tuna wuta ka tuna hifadi sai kukan ya zuwa sai kara maka imani da kaskantar da kai zuwa ga Allah mutanen kirki in suka tuna Allah kuka suke yi an gane wannan da kyau ko idza yutla alayhim ayatul rahman kharru sujadan gaudiya Allah ya yi annabawa da salihan bayi cikin suratu maryam idan ana karanta wasu ayoyin alqur'ani an gane suna faduwa suna masu yin sujuda da Allah suna fita sannan Allah a cikin suratu an-najm yake cewa afa min hadhal hadithi ta'jibun sai ce wa tabhakuna wala tabhakun yanzu game da wannan alqur'anin kuke mamaki kuma dariya ma kuke yi ba ku yin kuka wa antum samidun kuma kuna dogewa akan kafircin ku da saurin ido ga Allah fasjudu lillahi ku yi sujuda ga Allah wa'budu kuma ku bauta mai kaga anan wurin Allah ya mana ishara akan cewa sukkar mu'minai masu imani da tsoron Allah in kana karanta alqur'ani yana sa su kuka da ka kakkaga wani alaran mako wani magini yana karanta alqur'ani yana kuka ka ce me ya kai mai amma kuma da aka ce wani ya ji su dai kaka ba yana ta kuka da yake ta me ya kai shi ne yake ta kuka ya kai me lafiya kaga gaba ɗaya shi bai fahimci ma zakon ba wannan yana buƙatar sai an dawo baya an mai darasi na musamman dan kira baka jin ma'anar ayoyin ne da yaranka ko ba haka bane amma duk wanda yake son ma'anar alqur'ani abin da larabcin ya kunsa wallahi sai ya kara mai wannan tabbas wannan haka yake Allah wanda yake sarki ya samu ya ci to wannan a takaice ayat da suka kawo kenan sannan Allah a wata aya yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi la wajidu fihi ikhtilafan katira me yasa ba ta yin tadabbarin alqur'ani da a ce wannan wata magana ce wadda ta zo daga wani Allah da an samu sabani a cikin ta sabani ne yau kaga ashe qur'ani abun yin tadabburi ne da fahimtar ma'anoni da tafirantuwa da abun da sakon ya kunsa ya tsara maka imani ya tsara maka tsoron Allah sannan ya baka karfin gwiwa wurin ƙara dagewa wurin aikin alheri da nisanta aikin sakon Allah wannan shine ma'anar at-tadabbur suka ce kuma tadabbur din nan ya kaske shi akwai tadabbur mufassal akwai at-tadabbur wanda yake mujmal tadabburi wanda yake a cikin kune shine ka ji ayoyin tasirin a cikin imaninka da tunaninka da zuciyarka tadabburi kuma wanda yake mufassal wanda yake a rarrabe abin da ake nufi shine sun kawo misalai suka ce ana so ne lokacin da ake karanta shi ya rika shiga zuciyarka kamar a lokacin Allah ya saukar da shi an gane wannan da kyau ko sannan kuma ka rika yin tunani game da abin da sakon ya kunsa cewa in kai ka aikata in ana magana azaba da hukuncin wanda ya saba ma Allah ga azabar da Allah zai mai sai ka kaddara wa in kai ne ya zaka ji idan kuma ana maganar ni'ima da aljanna da rahama da falala to ka rika kaddara cewa in Allah ya jaza ka samu Allah ya tabbatar da ita a kanka a takaice wannan bayanin suka yi wanda ba sun kawai ta ba saboda yanayin lokaci bayan nan sai suka ce haƙƙul amal kuma haƙƙi na aiki wanda shine haƙƙi na uku ko yawa wannan aikin wannan haƙƙi na abin da ya shafi aiki to shine a wayin gari cikin rayuwarka gaba daya abin da ya shafi rayuwa ta addini da rayuwa ta mu'amala a riga ganin alqur'ani a zahiri duk abin da alqur'ani ya umarni da shi ka riga aikatawa abin da ya alika hannu sai da tuna Aisha sun kawo wannan hadisi nata wanda muna roƙon Allah ya ƙara mata yadda take cewa an gane an tambaye ta game da sayyidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sai ta tana ce shi kana kulkul qur'an kana kulkul qur'an sai tabi'ar manzon Allah ta kafance alqur'ani me take nufi ay ya'tamiru bi amrihi wa yantahi bi nahyi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umurni yana bin umurnin duk abin da alqur'ani ya umarce shi yana aikatawa duk abin da alqur'ani ya hana shi yana hanuwa shi annabi ba hadisi ya jeyo domin hadisi shi ne ya zo da hadisi ya ce fasar Qur'ani da ka shi annabi zallan wa'ayi yake yi sallallahu alaihi wa sallam fil akhirati wal ula to kaga rayuwar manzon Allah ita ce aka ce dabi'ar shi gaba ɗaya alqur'ani shi yake nufi da dabi'a kyawawan halaye duk abin da alqur'ani yayi umarni manzon Allah ke fara aikata duk abin da alqur'ani yayi hani annabi ke fara hanuwa to da wa muke koyi manzon Allah ko kuma ma a ga haka alqur'ani ya hana ƙarya ta hannu alqur'ani ya hana zalunci ta hannu alqur'ani ya hana munafunci ta hannu alqur'ani ya hana hasada ta hannu alqur'ani ya hana fata ya hana zamba cikin aminci ya hana yaudara duk mu hannu mu daina mu bari sanabuwan da alqur'ani ya umarni na gaskiya da imani da da'a da kyautatawa da tausayi da sadaqa da makamantansu mu rika tabbatawa ibada kuma duk ibada da alqur'ani mana umarni tun daga abin da ya shafi sallah aikin haji zakka azumi da makamantansu duk a wayin gari muna aikatawa in muka yi haka to mun dauki wannan haƙƙin mun kiyaye shi kenan mun ba alqur'ani haƙƙin shi muna aiki da mun yi karanta Allah ya baka cikin sunni ba ni kun aikatawa a takaice a gurguje a haƙƙi na gaba wanda ya riga ya kawo shine haƙƙi na hadda cewa wanda mun yi magana a kan shi amma a takaice ina so in ba da shawara ne ga matasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsananta mu kai wurin hadda duka da yi magana cewa kana son a karanta alqur'ani kace kullun zaka rika sauke ko duk kwana uku wani babban sahabi Allah madaukakin sarki ya kara mai yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ala bani ya zo mai cewa yayi alƙawari saboda yana jin kunciya da ƙarfi da kazar-kazar hamaka na kiwon shi zai rika karanta alqur'ani kullun zai rika sauke manzo Allah ya ce yayi yau ya ce to zai rika karantawa duk bayan kwana uku annabi ya ce yayi yau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi shawara ka rika karantawa duk wata ya ce wata ya manta aka dawo duk bayan kwana ashirin ya ce ya manta aka dawo bayan kwana goma to ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai to a tsaya duk bayan kwana bakwai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi kwadin wata kalma ta tsoratarwa cewa duk mutumin da ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku ya karanta na'am ya sauke alqur'ani ya sai da za a gani ya sauke alqur'ani daga fata makara zuwa nasi gaba ɗaya su fi 60 a ƙasa da kwana uku to ma bai fahimci ma'anar alqur'ani da gaba ɗaya da haka kana hamasa da zafin hajja ji yadda za ka yi hamasa da zafin hajja an yi wannan da suka fi ka a baya abin da ya fi dacewa shi ne ka bi sunna ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wancan sahabin da ya matsa annabi ya ce mai to kar dai a kasa ƙasa da kwana bakwai sai da ya zo yana nadama ya ce dama ina ma da ya karɓi saukin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mai shi saboda lokacin tsufa ya zo nauyi ya yi wa hidimomin rayuwa ce fa ne rashin lafiya kudin makarantar yara duk ba su ne matsalar rayuwar ba abubuwa duk sun taru sun cakuɗe ya ga waye gari gashi rauni da tsufa ya zo ayoyin da zai karanta da daddare don ya mun laila waye gari yana yin sallar gari yana karantawa don ya cika alƙawarin da ya mun ga Allah ayoyin sai ƴaƴan shi su rika duba mai yayi maraci a su da rana kaga wani aiki ya tsare ke sannan da daddare kuma ya zai karanta su a sallah saboda haka bin umarni ko shawarar manzon Allah suna da matuƙar muhimmanci an hana kasala game da abin da ya shafi alƙur'ani ya zama baka tabuka komai baka komai sannan an hana tsarin jama kai ka tsaya baka saki a khairu umuri aw sabuhu mafi alkhairu al'amari shine baka saki to bayan wannan sai haƙi wanda ya shafi sarwa wanda shi ma mun yi bayani akan shi ko kai kokari duk abin da ka sani na alqur'ani kai iya kokarin ka saka isa ba ma alqur'ani ba duk wani alƙairi duk wani ilimi duk wani sako da addini yake dauke da shi kai isa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nabbara Allahu ma'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a Allah ya albarka Allah yayi alƙairi Allah yayi tukunci ga dukkan wani mutum da ya saurari magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya kiyaye ta haddace ta sannan kuma ya kisar da ita kamar yadda ya ce ta kaga shi kai ma akwai haƙƙi kenan na alƙur'ani akan ka kai kokari ka isar a takaice saboda yanayin lokaci kuma fara son wuce lokaci zan rufe da shawara muna fuskantar wata mai albarka watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya karanta harafin ɗaya na alƙur'ani Allah zai bashi lada goma yace ba ina nufin cewa alif lam min harfin sai ba ke a ina nufin alif lam walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun wato waɗannan harfin da kake gani na huruf ne yace iya kowanne harfi dai akwai lada goma sannan annabi ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha dukkan lada ɗaya kuma za a ninka ta goma misalin ta kaga goma sau goma ɗari ban ga abin da ya kai alqur'ani fa lada lada ba to za a zo watan alqur'ani watan tilawa watan maraji'a watan ramadan kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa idan ramadan ya zo malaika jibril yana dakatawa da kuma da kawo manzon Allah wani ba a kawo sabon sako amma kuma zai zo su rika yin maraji'a suna maimaita karatun da ya biya mishi na alqur'ani wai malamin manzon Allah allamahu shadidul quwa rumir rajul fastawa huwa ya rufu kira a can kuma ya ce musa'in san ma'amin ko kuma sahibu kun yi mai malaika jibril ake yi don haka kai ma a wannan watan ana ninninka ayyuka bayan ana ninninka ladan karatun alqur'ani ana kuma ninninka ayyukan bayi a rafa matasa a dage zama wurin mai shayi ko mai indomi ko mai shago ba naka bane ka kwanta kai ta bacci ka bar kasa to ka dan rage bacci dai wajibi a yi sha bayan ka wuce ka'ida kar ka zama mai kasala in ka zama mai kasala imanin ka zai daskare kai iya kokarin ka wurin ganin ka rayu wannan watan da karatun alqur'ani in baka yi hajja ba da kai in hajjar ta samu matsala ka gyara ina kuma ba da shawara a samu malamin alqur'ani a cikin mu a nemi shawarwarin da shirye wanda za su bayar in Allah ya za a samu fa'ida da karshe ina godiya ga Allah ne ba ni in ka soke wannan nauyi da shawarwarin na suka dora mu sai dai a ci da haƙuri ɗalibi ne mai karatun ba malami ba ne haka manyan malaman da ke kewaye da mu a nan idan sun ji kuskure sai su yi ƙoƙari su gyara wanda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada ni da ku gaba ɗaya wanda dai kuskure Allah ya fi mana nake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa
muhadara wa jama'ar Iliya Muhammad ya gabatar a yau wani ta shafi haƙoƙi na alƙur'ani mai girma kuma ya kudu wanda a fili cewa alƙur'ani mai girma yana da haƙƙi a kan mu musulmi na wani mai na cadar haƙƙin alƙur'ani a kan musulmai ko haƙƙoƙin alƙur'ani a kan musulmi mun ji haƙƙin alƙur'ani mai girma a kawo mu wajen karanta shi mu karanta shi mu mai da hankali a kansa kuma umarni a kawo kuma shi kan shi annabi kai mu faɗa a farko umarni a kawo shi cewa ya karanta alƙur'ani wa umirtu an akuna min almuslimin wa an aslu alƙur'ani haka umarni a kawo shi kuma wannan umarnin ya shafi mu gabaki ɗaya mu ma mu dage wajen karatu sannan mai tattabbar ta wajen karanta wasan wanda da ke cikin haƙoƙi na alƙur'ani mai girma sannan kuma shi alƙur'ani mai girma yana da haƙƙi in za ka karanta shi to karera shi ba a karanta alƙur'ani kamar da ake karanta jaridu karera da ya ce na jaridu ko awa da bashi da sautuka wani da aka rera shi ake har ma su zama ya yabi Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa Allah mafarkin sarki ya ba shi murya irin murya da annabi Dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda Abu Musa al-Ash'ari yake rera Qur'ani mai girma wasu mutane da Abdullahi bin Abi Mas'ud shi ma ne ya tsere ma Allah sarki wajen murya Allah mafarkin sarki ya ba shi murya wajen karatun Qur'ani mai girma to ko da kana buƙatar idan mutum zai karatu Qur'ani ya rera shi abin da karanta shi kamar yadda ka gada ba 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 ta da ba ta wuce ba zan yi ba abin magana a wajen MC